Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirin mu na yau Talata ta ƙarshe a watan Nuwamba shekara 2021 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Hanifa Isa Jinkansi da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Safuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta Kudu tana kan yaduwa zuwa kasashe wanda hukumar lafiya ta duniya take kara gargadi akai. A halin da ake ciki kuma a jiyar Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na kara bunkasa kuzari idan sun riga sun yi allurar. A ranar Litinin ne aka dawo da tattaunawa kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015 a Vienna bayan hutun wata biyar. Kuma a karo na farko tun bayan da shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Raisi ya kama aiki.
Kanin labaran kenan. Hukumar kula da gidajen yari a jihar Plateau ta bayyana cewa fursunoli 260 ne suka tsere daga wani gidan yari da aka kai hari a Jos. Lamarin da masu kula da lamura ke dora alhakin kan hukumomi.
Irin lokacin da aka samu irin wannan rashin tsaro da ya jawo rasa rayuka da sauransu, ba ka jin an sallamu wani a aiki ko ko an rage madaraja ko ko an yi wasu canje-canje da za su nuna da gaske ake.
Yau wa'adin da gwamnatin jihar Borno ta ɗibarwa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke sansanin Bakasi ke cika, abin da ya ruda mutanen a cikin wani halin tsakanin wuya.
Yanzu na ina da 13, an ba mu kwana 11, yanzu na rasa inda zan je, tun na je gwazon ma ba wanda na sani, balance ne ma in roke wani.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Sabuwar nau'in coronavirus ta Omicron da aka fara ganowa a Afirka ta Kudu tana kan yaduwa zuwa wasu kasashe wadda hukumar lafiya ta duniya take kara gargadi akai. A ranar Litinin ne dai Portugal tace ta gano sabbin kamuwa da nau'in na corona guda 13 da suka hada da 'yan wasa da kuma ma'aikatan wata babbar kungiyar kwallon kafa ta Belenin Sad, wanda ɗaya daga cikin su ya dawo ne daga Afirka ta Kudu a kwanan nan. An samu sabbin kamuwa da sabuwar nau'in Omicron guda 6 a Scotland, an samu mutum 2 da cutar a kasashen Canada da Australia, kana wasu 13 sun harbu da cutar a kasar Netherlands. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron hukumar lafiya na musamman a Geneva. Annoba wanda za mu iya kiyayewa, ganowa da kuma magancewa tana ci gaba da jefa duniya cikin mawuyacin hali. A halin da ake ciki kuma a jiyar Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Amurkawa da su je su yi allurar rigakafin corona ko kuma na kara bunkasa kuzari idan sun riga sun yi allurar. Bisa ga cewar babban mai ba da shawara, babu makawa sabon nau'in Omicron zai shiga cikin kasar. Kada ku jira, Biden ya gawa kimanin mutane miliyan 60 da ba su riga sun karɓi allurar rigakafin ba a cikin kasar, yayin da yake jawabi a fadar White House. Idan baka yi allurar rigakafi ba, to ka je ka yi yanzu. Amma kuma shugaban ya ce bai yarda da cewa akwai buƙatar ƙarin rufe wuraren kasuwanci da makarantu ba a halin yanzu saboda barazanar nau'in Omicron din. Biden ya ƙara da cewa kada ku yi sake wajen yakar sabon nau'in, amma jami'an lafiya sun ba da tabbacin cewa waɗanda suka riga suka yi allurar suna da babbar kariya a kan shi, kamar yadda ake gudanar da ƙarin nazarin kimiyya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin ne aka dawo da tattaunawa kan yadda za a farfado da yarjejeniyar nukiliya ta 2015 a Vienna bayan hutun wata biyar kuma a karo na farko tun bayan da shugaban Iran mai tsaurin ra'ayi Ibrahim Raisi ya kama aiki. Kamar yadda aka gudanar da tattaunawa sau shida a baya da aka fara a watan Afrilu, Amurka tana cikin waɗanda suke halartar tattaunawar a kaikaice da nufin hana wa Tehran ci gaba da kera makaman nukiliya. Iran wacce take jayayya da cewa tana gudanar da shirin nukiliyar ne da nufin zaman lafiya, za ta tattauna da sauran masu hannu a yarjejeniya ta 2015 da suka hada da Birtaniya, China, Faransa, Rasha da kuma Jamus, tare da ma wasu jami'an diflomasiyyar Turai da suke kai komo wajen tuntubar bangaren Amurka. Abinda zai gudana shine sake farfado da yarjejeniyar kasa da kasa da ta kara wa'adin takaita shirin nukiliyar Iran daga shekaru 10 zuwa 15 domin dage mata mummunan takunkumin tattalin arziki.
Kuma da lakada Anisa nan gaba kadan Halifa za ta sake shigowa da karin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar hotonnin namu a inda hukumomi suka bada adadin fursunonin da suka arce da kuma waɗanda suka rasa rayukansu a harin da waɗansu 'yan bindiga suka kaiwa wani gidan yari da ke garin Jos Padar gwamnatin jihar Plateau. Kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaji ta hada mana.
Fursunoni 262 ne game da wasu mahara da suka fasa gidan yari a Jos suka arce daga gidan yarin. Hukumar gidan yarin ta kasa ta ce 10 daga cikinsu an kamo su an kuma maida su fursuna, yayin da 252 ne suka yi batan dabo. Sanarwa daga shakwatar hukumar gidajen gyara hali da ke da sanya hannun jami'in hulɗa da jama'a na hukumar Francis Enobore ta ce jami'inta guda ɗaya ya rasa ransa, fursunoni 9 suka mutu, yayin da jami'in hukumar gidan yarin guda da ya sami harbin bindiga a hannu yana asibiti ana mishi jinya da wasu fursunoni guda 6. Maharan wanda hukumar ta ce sun zo da yawan gaske sun bude wuta ne wa masu tsaron gidan yarin kafin suka shiga. Kontrolan gidan yarin Samuel Aguda bai tabbatar da ko maharan sun makale a cikin gidan yarin kamar yadda rahotanni suka bayyana ba, sai dai ya tabbatar da cewa wasu kayayyaki da suka hada da muhimman takardu da ofishin adana bayanai ta na'urorin kwamfuta fursunonin sun kona su kurmus. Kontrolan ya ce matakan kawo daukin gaggawa da jami'an tsaro suka dauka shine ya taimaka wajen shawo kan lamarin. Barista Buhari Yusuf da ke fashin baki kan lamura ya ce fashe-fashen gidajen yari a Najeriya sun kasance matsala a kasar.
Waɗanda wato suke cikin tsari irin na waɗannan laifuka da sauransu su suke tsara domin cira abokanan ta'annatinsu da aka kama aka sakaye su. Yanzu kamar yadda ke faɗa ga wanda aka yi a Jos, ga kuma fursunoni da suka kwace suka gudu, cikinsu akwai wanda suka yi kisa, akwai wanda suka yi fashi da makami, akwai wanda aka kama su da waɗansu laifuka, manya-manya laifuka. Yau an sake sake su cikin jama'a, kenan a rashin zama lafiya zai ƙara yawa. Cikin ƙarin abinda gwamnati ya kamata yi, idan kika kula da lokacin da aka sami irin wannan rashin tsaro da ya jawo rasa rayuka da sauransu, ba ka jin an sallamu wani a aiki ko ko an rage madaraja ko ko an yi wasu canje-canje da za su nuna da gaskiya ke. To ya kamata duk wanda yake rike da mukami aka samu abin da ya tawo daidai ba kuma aka tabbatar da akwai sakaci irin tashi, to ya kamata hukuma ta yi wani domin a tsoratar da wanda suke gaba ko baya.
Wannan shine karo na biyu da mahara ke kawo farmaki a gidan yarin na Jos wanda ke tsakiyar gari tsakanin ofishin hukumar farin kaya ta DSS, ofishin 'yan sanda na A Division da Area Command da Marshal Kwatar Rundunar 'yan sanda ta jihar Plateau. Kafin harin da fursunoni 1,060 ne ke gidan yarin, 560 waɗanda ke jiran hukunci, yayin da 500 waɗanda ke zaman kaso ne. Hukumar dai ta buƙaci haɗin kan al'umma don kai ga ganowa da kamo fursunonin da maharan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, kada ku mance kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugabannin gudanarwa da manyan kamfanonin sayar da kayayyaki a jiya Litinin domin sanin kalubale da ake fuskanta a wannan lokacin hutun Kirsimeti. Shugabannin ƴan kasuwan da muka taru a yau anan muna wakiltar dimbin kamfanonin sayayyar Amurka kama daga shagunan yanar gizo masu sayar da kayan abinci na matsayin kasa da na yankuna inda manyan ƴan kasuwan kasar mu suke da masu wukerawa da sayar da kayan wasan yara na ururin lantarki da na kiwon lafiya inji shugaban kasa yace ina so inji daga gare ku dukkanku akan abin da kuke gani a wannan lokacin biki yana gaya wa shugabannin ƴan kasuwan gwamnatin Biden tana shan gwagwarmaya wajen inganta matsalolin wadatar kaya da suka hada da gaza cire kayayyaki a tashar jirgin ruwa da karancin direbobin motocin dakon kaya da za su kai kayayyaki a fadin kasar matsalar isar da kaya farashin man fetur da ya tashin gauran zabi a farkon wannan shekara da ma wasu matsalolin sun taimaka ainun wurin tsadar rayuwa a Amurka a ranar Lahadi iyaye Kurdawa da masu fafutuka da dama sun gudanar da zanga-zanga a wajen ofishin Majalisar Dinkin Duniya a garin Kamshili a Siriya ta kin jinin daukar yara a cikin kungiyoyin soja a yankin an gudanar da zanga-zangar ne bayan labarin cewa kungiyoyin masu alaka da Syrian Democratic Forces SDF babbar kungiyar sojoji na Kurdawa da take kawance da Amurka wajen yaki da kungiyar IS a watan Yulin 2019 SDF ta sanya hannu kan shirin aikin hadin gwiwa tare da Majalisar Dinkin Duniya don kawo karshe da hana dauka da kuma amfani da yara ƴan kasa da shekaru 18 a wuraren da ke karkashin ikonta amma Majalisar Dinkin Duniya ta ce tun daga lokacin an samu akalla labari 106 da aka tabbatar Balkis Hussein yar shekara 40 ta ce diyarta yar shekara 15 ta bata tsawon kwana 9 kenan iya ta karama ce ba na son a sanya ta da kuma rike makami ina son kawai ta dawo gida Hussein ta shaidawa murya Amurka
to a gaida Halima Hanifa Isa di kamshi da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC To bari mu nufi jihar Borno a birnin Maiduguri inda wa'adin da gwamnatin jihar ta ba yan gudun hijiran da ke sansanin da ake kira Bukasi ya cika sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda biyu ya hada mana wannan umurnin ya jefa yan gudun hijiran cikin halin tsaka mai wuya
a satin da ya gabata ne da gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zargi sansanin ƴan gudun hijira da ake kira Bakasi da ke nan cikin garin Maiduguri da kuma yake da ƴan gudun hijira fiye da 30,000 wanda ya ba su wa'adin kwana 11 da cewa su tsare nasu su koma kananan hukumomin da suka fito wayannan ƴan gudun hijira dai sun kwashe shekaru 6 zuwa 7 a wannan sansani da suka fito daga kananan hukumomin Martai da Mangulu da Goza da kuma Guzamala wanda dukkanin su ke jihar Borno da yake da mafi yawa daga nan hukumomin goza wanda aka ce ana da adadin 13,000 na dai zirci wannan sansanin ƴan gudun hijira a jiya kuma tabbatar da yadda ƴan gudun hijira ke kokarin tabbatar da cewa sun cimma wannan wa'adi da gwamnatin jihar Borno ta ɗeba musu na kwanaki 11 a wannan sansani wanda a cikin su wasu daga cikin su suka yi bayani suna cewa
shekaranmu 7
gashi an ce ku koma gidajenku
eh za mu koma duk ne babu da gidaje amma za mu koma da yake ba an samu dole mu barra
to kuna da wanda zai kwashi kayan ka da kuku kuwa
eh to mu ne da kudin mu ne muka zo muka biya ni yanzu kamar ni aka 32 mata na uku
ai mala shirga na kika zo na uku na tattara kayan ku
to ya zamu ne babana bamu da iko dole mu ban babo ka raba ka mai zuka kanu ma ban da Allah yayi sai dai mu gode
kina da yayin kenan
ina da yaya na nan
suna
mu goma
ne
sunana Adamu Wajilda
kai
ma mutumin mutumin isge ne ina shekara 6 yanzu a cikin kamna eh ina da mata biyu da yara 13
duka su biyu ka aure suna waje ko kuma wannan kam ka aure su
eh mun fita da su ne na riga na aure su tun lokacin nan muna gida
da yara fa
yara guda biyu ne mun zama samu anan
to yanzu kana da yaya nawa ne
yanzu nan ina da yaya 13 an ba mu kwana 11 yanzu na rasa inda zan je ina je gwazon ma ba wanda na sani balantane ma an samu kuroki wani ko kofa in buka wajen mun samu.
Akwai tashin hankali bare a ce ka tashi a sansanin yan gudun hijira kuma ka koma gida inda ka san ba a tana da wajen da za a je a ajiye ka ba. Dai mutane mun yi magana da manyan mu suka ce mana duk abin da gwamnati ta ce mu yi biyayya, duk abin da aka ce mu yi biyayya mu tafi. Yanzu akan haka wasu za su tafi, wani bai san ma ina zai je ba, in ya tafi Goza kawai ya je Goza.
Tun satin da ya gabata ne dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zun ya ba su wannan wa'adi na kwanaki 11 wanda ya ba su bayani yana mai cewa
mararan Disamba ga 1 Disamba anan mun dawo ko ka tara kanka ko ba ta kara da kanka ba ba kowa cikin nan kowa mun ba su dubu da Disamba ci dubu da riya matan ku nawa ba su dubu 50 kuma matan ka hudu ba 50 ne abinci maza fata ma su kansu su ka ba mu hudaya mai garan da makwarni guda daya kwana 11 wannan ya ishe ka in kana so ka nemi wani a cikin gari ka zaka bana dangin ka ba ka fita.
Gwamnan jihar Borno kenan Professor Babagana Umar Zulum ke bayani da wasu 'yan gudun hijira da ke wani sansani da ake kira Bakasi Camp da ke nan cikin garin Maiduguri. Haruna Rodabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, muna kuma watsa shirye-shirye ne akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Bai wannan ba kano kuma in yayi ya gaya mana gidar yin da aka faɗa, ya gaya mana jaridar da ta faɗa, ya gaya mana wa aka turo, ya gaya mana waye handin over, ya gaya mana wane ne ya rike jami'ar har matsayin lokacin da ake kongresu.
Ba wai maganan Alhaji Ahmadu ba, ba wai magoya baya ba, ko shi karan kansa idan zaka tambaye shi tsakaninsa da Allah ya san cewa ko shi ba shugaban jam'iyya bane.
Jama'a muna fatan kuna nan kallon kamar da muke a nan birnin Washington DC, sannun ku da zuwa ga wannan sabon shiri na tsaka wuya wanda ke ci gaba da duba rikitan jam'iyyar da ke mulkin jihar Kano, wato jam'iyyar APC.
Sunana Comrade Abdulkadir Ahmed Jogana, kuma ni cikakken dan jam'iyyar APC ne, ina biyayya ga tsagin da Alhaji Ambassador Ahmadu Haruna Zago yake jagoranta, kuma aka zabe shi a matsayin shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano zaben da ya gabata. Mun goyi bayan shi ne saboda yana da tunani ne ya gyara jam'iyyar APC ya haɗe ta ta koma tsintsiya madaurin kiɗa.
Ni da sunana Mustapha Salisu Musa wanda aka fi sani da Fernandez, a wannan zabe da aka yi da wakilan INEC da su wakilan jam'iyya da duk observers da aka turo daga Abuja Indo Stadium suka ji. Amma wancan Paralel Congress din in ka ganshi bayan da ka san wasan yara, amma saboda ita demokradiya ce dole ka ba kowa damar sa, amma su akan kankin kansu sun san ba gaskiya suke ba. Kuma barin ga maka wani abu, ai wannan ya faru a baya lokacin gwamnoni da dama, lokacin mai girma tsohon gwamnatin jihar Kano Kwankwaso, yanda ya dama haka aka sha, wanda yake so shugaban jam'iyya shi ya zama shugaban jam'iyya. Shi Malam Ibrahim shekaru lokacin sa mutane da dama sun sefa mu yace su sana Hashim Oturu.
Idan kuna tare da mu a makon da ya gabata, muka fara wannan muhawara tsakanin Alhaji Ahmadu Haruna Zago wanda ya yi ikirarin shugabancin jam'iyyar a bangaren Ibrahim shekaru tsohon gwamnan jihar din, wanda kuma ke muhawara da Honorable Zakari Ibrahim Salina, sakataren bangaren Gona Ganduje da Abdullahi Abbas na ita jam'iyyar din. To yau za mu tashi ne daga wannan tambayar da Mahmud Ibrahim Kwali, wakilin mu na can Kano, wanda ya shirya wannan muhawara din, yawa shi wannan rabu Zakari Ibrahim Salina game da rikicin jam'iyyar nasu.
Amma maganar da ake Honorable Ibrahim Zakari Salina akwai ita maganar da shi Alhaji Ahmad Haruna Zago yake magana cewa akwai mafi yanayi ku a tare da ku na alƙali ne da dan sanda da mai bada abin shi da mai da sauransu, domin ko a lokacin shugabanni ne ko ba a
Mahmud Mahmud ina so in tabbatar maka yanzu idan na je wajen mota ta zan dauko maka takardar da nayi resigning duly signed tun ran 12 ga watan September.
Na
zuwa don Allah
ga ya kamata akwai admin secretary kai a matsayin ka na tsohon secretary kai murabus
kwarai kuwa
to ya batun su Abdullahi Abbas
shi ma ya resign. Ina so in tabbatar maka Abdullahi Abbas ya yi resign.
To kenan ku ba ku bincika ba.
To a'a to ai dama abinda wato ya kamata su gane cewa su idan su alife yake gani suke yi kawai ko mu da ka muke tafiya wato ko ba mu tsaya mun karanci doka ba babu yanda zai a ce ku muna cikin harkar siyasan nan shekara da shekaru muna wayannan abubuwa
amma ba yar gida ake ba aka yi backdating
ya za a yi national headquarter si backdating ya za a yi national
ina ga sakatare da ina rufe
headquarter na backdating
ya rufe ne dalili na shine bahi da kansa ba Abdullahi bahi da kansa ba lokacin da aka rantsar da shi a headquarter jami'a matsayin nake teka ba shi kada ka rantsar ba gabaki ɗayan su aka tara sa headquarter jami'a aka ba su takardar kama aiki kuma suka rantsar saboda haka jami'a idan kace ka sauka za a turo kantoma kuma zai zo ya takin uba wajen ka kuma duk sai an ga yayin jami'a sai an ga takardar rantsuwarsa shi wanda yazo sabo eh kenan saboda su abu na biyu kuma wataƙila shi sakatare ke kurin bai ma san abin da yake a sakatare ba ya sakatare zai ce ya je yawa admin sakatare hannu uba
kwarai kuwa
bayan ba shi sakatare da shi ba da za a tsahi farko kafin a bashi kan da aka bai kantoma admin sakatare ne tsahi akwai shugaban jami'a na kasa akwai sakatare jami'a na kasa akwai duka escort jami'a na kasa su ne suke zama a committee meeting su ce guri kaza zamu tura wani da dan wani wani matsayin kaza ya yi jami'a nan saboda yanzu annan shugabanni sun sauka ba ai wannan ba a Kano kuma in yayi ya gaya mana gidarin da aka faɗa ya gaya mana jaridar da ta faɗa ya gaya mana wa aka turo ya gaya mana waye handin over ya gaya mana wane ne ya rike jami'a har matsayin lokacin da za a yi congress kuma ina da takardu ya bada irin kike ka bani kana kai ya mai murai da ka wata kilo suke suke yi da ka yanzu wannan sakatare ka tambaye ma mutum nawa ne yan majalisar dokoki na arewacin Kano bai san su ba wata kila mutum ne su tarayya
ai saboda ba mai san su ba
wallahi bai san su ba
a'a
saboda
wato
sakataren yake yi kawai amma irin abin da yake kula ana jansa shi ba da san abin da yake ya zai da samun ilimi a matsayin mun ɗan jami'a yace mana wai ya sauka
wato abin da yasa
ina da takardar
ina da takardar take a waje wato ina son tabbatar maka da cewa wato ko shi wato babu dadi wato iya da shekaru irin dasa wato dukkan wata rigima wato dukkan wata
rigima
wato rigimar kuma dukka ni dai a iya sani na da shi yau shekara 25 tun 1996 wallahi ban taba ganin ya shiga rigimar da yake da gaskiya ba kuma wallahi ban taba ganin rigimar da yake shiga ichi nasara ba dukkaninta ba daidai suke yi ba ina kai ka a'a to Allah ya karasa maka abinda yasa wato ko nake ga maka wannan a'a ba mu da ABC ya karasa maka wannan magana in magana
ABC ne
magana APC
mu take sakan mu akan magana jam'iyyar APC
to magana jam'iyyar APC wato abinda yasa basu tsaya sun karanci dokokin jam'iyyar APC ba kuma basu san cewa shi mai girma mala cewa shi ma ba wai zababbe bane magana ce ta caretaker ne caretaker committee chairman
to kaka don haka mai malabo ne akwai
duka
ina zuwa akwai bayanan da suka ce shi kansa akwai chababa akan sai hancin shugabancin nasa biyo bayan judgment ko kuma hukuncin kotun koli da aka yi na jihar Ondo
wannan duk maganganun da kuke yi muna jin sa wanda ba su san me doka ba shine suke tababa irin wannan kamar yanzu tababa da Alhaji
har yanzu saka tare
har yanzu ne wannan ansa ba na ga tabbatar maka irin wannan wato gaba ɗaya ba su tsaya duk abin da APC za ta yi ko daga ƙasa ko daga lokal gamin ko daga jiha sai mun tsaya mun tantauna mun gane cewa menene mu fita a dokance don haka yanzu wannan abun eh haka kawai zaka ji mutun ya zo ya ce ko a ai ba ku yi resign ba ko ku a ai shi mai mala shi ba chairman bane ya yana gwamna kuma zai zo ya zama caretaker saboda dokar
na caretaker
daban ina so tabbatar maka su ne da basu so su warware ba su suke ki warwarewa kamar su Alhaji Ahmadu Danzabo amma dai mai malabu ya riga ya san doka ibi doka ike bi kuma shine halaccaccen kwamitin ruku
da haka kun yi koyi da shi kenan
mun yi koyi da shi
wato na yadda da ni na yadda
cewa
wato shi har bai wani ansa ba abin da nace masa article 7 ya haramta wa duk wani wanda ya rike bukamin ciya mai sake rantsuwa ya rantsuwa fi sulhu biyar sau biyu ya je ya duba a sakatare ne shi sai kenan duk wanda ya rike mukami a matsayin sakatare ya rantsaye da ya sake rantsuwa ba zai kara ba ya je ya duba sakatare ne
amma magana ma
ba ma wannan ne ba ma kun yi rabu ko menene
eh to abin da
rantsuwa da kuka sulhu akan mukami
wato ka gane
shine magana ke akan article 7 ban rubuta ba
wannan dandamalin wato ina son tabbatar maka article 7 na karanta shi ba ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba na fahimce shi kuma ba maganar ma wato ko rantsuwa sau biyu
me yake cewa
abinda shi article 7 yake magana yana maganan cewa dukkanin ɗan jam'iyya wanda aka rantsar a matsayin shugaba aka ƙara rantsar da shi a matsayin shugaba aka kara rantsar da shi a matsayin shugaba to abinda zai shine sau uku kuma ya je ya duba wannan article din ki gani abinda kawai zai yi shine ko ya changing position in bai changing position ba to sai dai idan wato ko national wato ko convention na kasa idan ya canza wayannan dokokin wanda kuma ina so in tabbatar maka da cewa kafin abin da ya kamata ka gane wannan
mai malabo ne yazo ya hau bayan an yi rigimar Osho Male yazo ya zama kwamitin riko ai kura ta taso ita jam'iyyar APC
kwarewa kamar yanda dama ka'ida ne kura ta taso ko wannan ta kwanta ma wata za ta kara taso
mai malabo ne yace ya ma rushe dukkanin executive
na jihohi haka
aka ga wannan matakin zai ta da kura sai aka ce to an mayar da su ma
a ganin ka ne dan zai ta da kura
to misali
ba magana gwani zai ta da kura bane magana ce ta uwa daya uba daya aka rushe aka ce ko wayannan mutanen su ci gaba a matsayin caretaker
kuma har ma har yasa ake kiran ku ƴan lele
eh ake ce mana a caretaker
to kaji al'amma da rarrazo
to idan babu
dan
babu
rantsewa
sai kuma zuwa information ina zuwa
kuma da ɗaya ne
he said it's allowed
he said maka
sai take da bidiyar amarin domin ina da video cassette ina da audio ina da takarda a rubuce wanda aka rubuta rawar sakataren jami'ar shugaban jami'a da SESCO aka jera su a Abuja a headquarter ko wani rantsi ina da takarda a rubuce
sabila
ina da takarda tana gudanar haka kwamfan rantsuwa sai ina ita kaji da sannan kuma abu na biyu in ba rantsuwa me yasa aka kawo su a coronation su aka rantsa da su
bayan
an rantsa da Abdul Abbas me yasa su aka su a coronation aka rantsa da su bi kenan na uku da suka yi zaben nan kwanan nan ai sun fito sun ga dole cewa an rantsa da su ina da kuma wani takarda ita ma
to so nawa kenan
kaga su uku kenan
amma sun yi abin da yake
faɗa ba in ce
uku da
a ba sai uku da kila da kai ni zan ce maka iya sakatare baya bin tsarin mulkin kasar
To sanin ku da kokari malamai to bari mu diga aya nan sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo mu ci gaba da wannan shiri din ku kuma shirin da ke tafe a makon gobe din zai duba abin da ya janyo wannan rabuwar kawuna a tsakanin wannan bangarorin biyu ko me yasa su bangaren tsohon gwamnati Ibrahim Shekarau suke zargin gwamnati mai ci yanzu ta Ganduje da cewa tana kuntata musu duk wannan za ku ji su a shirin makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu ka madadin su bakin namu Alhaji Ahmadu Haruna Zago da kuma wannan rabu zakare Ibrahim Sarina musamman da kuma shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari Ali Mustafa Sokoto ne a Washington DC mun barku lafiya
to a gaida malamai da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya na wannan lokaci sai kuma can zuwa shirin mu na hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙariya shafin mu na internet voahausa.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri.